Assalamu alaikum, muna farin cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da su hada da Radio Amfani Saroniya da kuma Niya. A can kuma san kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio, sannan za iya jama tayanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Bahari Auna.
A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin siyasa da shugabanci na gari. A yau 12 ga watan Oktoba na shekarar 2022 za mu kammala maudu'in makon da ya gabata, inda muka fara magana akan rawar da kafofin sada zumunta za su taka a babban zaben shekarar 2023 da ke tafi.
Haka yake Zara'u, muna tafa da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau zamu koma zauren tattaunawar mu, inda wakilin sashen Hausa ya gayyato mana matasa masu ruwa da tsaki domin tattaunawa akan wannan batu.
Sai ku kasa kunne ku saurari shirin yau da gobe.
Jama'a masu sauraro, bari mu tsunduma cikin shirin da koma jihar Kano wajen wakilinmu Mahmud Ibrahim Kari. Mahmud, gare ka.
Amma kamar ku da ake cin ku influencers, wace rawa ku za ku taka tunda ku mutane ne masu fada a ji a wannan da'irar ta masu amfani da social media, kazalika waɗanda suke bibiya watakila ko da ba sa lafazi ba sa martani sukan gane cewa wane in yi magana kaza tana tasiri kaza, ko wace rawa kuke taka?
To rawar ita ce a duk sanda kaga irin wannan abu na ɓatanci ka kan yi magana a kansa a matsayin abin da bai dace ba, wanda yayi idan ka san shi ka kan je kai masa magana cewa bai dace ba. Amma kamar da nake maka, su social media influencers kalabi ne. Akwai waɗanda muke kira da negative influencers, ma'ana waɗanda suke ta'angiza mutane kuma suna da masoya. Akwai kuma waɗanda suke suna kokari suga cewa an yi abin da ba daidai ba, to duka kuma ana yin su
abin da ya dace.
So kuma dukkanin su ana amfani da wannan gari da nace guda din nan, kamar ai ta kamar fa kullun social media ko daga falla da labai ta wannan ai al'umma ce shi ya saka. Matsala kuma da ake samu shine za ka ga cewa waɗanda suke batancin a ciki ba su kai na kirkin da suke cikewa ba, to amma saboda su waɗannan da suke da batancin idan suka fitar da abu an fi yaɗa shi da wanda ma baya da wanda, in yi kamar daga ci wani fa yana ganin labari bai fa karanta labarin ba, kawai saman zai gani bayanin sama bai ma kalli ƙasa ya gani ba, wataƙila ƙarshe ma an ce wanda ya yaɗa wannan abin Allah ya tsiyane shi. Na taɓa gode irin wannan abin, na yi dogon rubutu akan wani abu kamar ɓata Najeriya, amma sai na ce duk wanda ya yaɗa abin nan ma wakaci ne. Ina ga ranar sama da mutum 1000 sun yaɗa abin, kaga kenan ba a karantawa shine dama ogan abin da nake son fahimta a
lokacin.
Ina so in gano, to anan na ƙara tabbatarwa cewa tabbas mutane wannan farkon bayanin na sama kawai shi suke kallo, an ɓata Najeriya ai Najeriya dama ai gwamnati shugabanni kaza ko akai ta yaɗa abin nan, ɗan kaɗan ne za su gani su ce an ki a'a me yake nufi da kaza, wani ma ya kalla ya ce ai wannan kamar baka san ka rubuta wannan abin ba, mistake ne da kai faɗi wannan maganar na cewa mutum ba shi da hankali. To abin yana buƙatar malaman addini da ake sauraro su masu fito, wanda su ma daga cikin su wasu akwai kalaman da suke yi shi ma yana zama irin na ɓatanci irin na 'yan jagaliya, wurin raba kan mutane, wurin cin zarafin juna, ka ji malami ya zo yana kiran wani ɗan uwansa malami mara hankali ko da wasu kalamai na wannan. kaga wannan abin da yake nuna maka shine idan mutun yana wannan patanci na bangaren siyasa na ganin daidai yana yin abu ne daidai haka to idan yaji malamin addini kuma yazo yana irin wannan kaga ya kara ma wuta kenan ma'ana cewa abin da yake yi daidai ne cin mutuncin cin zarafi daidai ne to dole dai gaskiyar magana mataki babba da zai janyo kuma abin ya gyaru cikin gaggawa bayan ilmantarwa da mutane sun san doka shine hukunci akan lokaci
abdulgani wacce gudunmawa social media za ta bayar misali idan aka yi amfani da ita ne ta dace wajen ganin cewa an yi zaɓe a Najeriya din nan 2023 sahihi karɓaɓɓe kuma ingantacce kuma an yi cikin limana
to dan ma kamar yadda muka yi shimfiɗa ita kafar yaɗa labarai hanya ce wacce za ka isar da saƙo ga mutane miliyoyi ba dubbai ba to kaga kenan idan aka yi amfani da ita ta hanya mai kyau hususan ta bangaren nusar da al'umma akan illar rashin zaman lafiya da fitintuno da yaɗa kalaman ɓatanci hakan zai isar ruwa mutane da yawa wanda kuma ana sa ran sai tasiri wurin tabbatar da cewar da su masu yan siyasa da sauran al'umma sun yi harkar zaɓe lafiya an gama lafiya sannan kuma kafa ce wacce za a yi amfani da ita wurin neman bayanai na wato cancanta ko akasin haka ga dukkanin masu neman zawarcin kujeru a matakai daban-daban ya Allah mutane sukan iya yin magana ta kai tsaye tsakanin su da duk wanda yake neman wata kujera ko kuma wani zarafin abinda ya shafi shugabancin al'ummar ya maimakon yawa wakilci to kaga kenan in ada mutane na kasa-kasa ma ba za su iya samun kan damar kaiwa ga wasu waɗanda suke nema ba amma a yanzu saboda wannan kafa ta ba da dama da zama ka iya mu'amala da shi wannan mutumin da yake nema yake zawarcin shugabanci kujerar shugabancin ku za ka iya magana da shi kai tsaye kamar to in ka lura za su fito su ce ga abin da za su yi to kuma mutane ba su da damar mai da martani ko kuma wurin tambayar suka yi fiyar yadda za su tafi da abin da suka ce za su yi to kafar yaɗa labarai ta ba da wannan dama kuma ta ba da damar da za a iya wannan kuma zai ba da damar mutane su duba abin da ya shafi cancanta wurin zaɓin da za su yi.
Ma Musa, kamar tunda kuna cikin tsakiya tsindin na harkar social media ɗinnan, ga abin da Abdulgani ke faɗa, kun fara tunani irin wannan na cewa a ja hankalin matasa watakila wannan wani wata kafa ce ma wanda za ku saka ko wata rariya ce ta tace waɗanda za su wakilce ku a majalisa ko su shugabance ku a gidajen gwamnati?
To ai tana ma wato ita kafar yaɗa labaran nan ta zamani da kuma ta suke amfani da ita da a ce an yi gam da katar ma tun baya an fara ina tabbatar maka da matasa da yawa a yanzu su ne za su jagoranci kasar a shekara ta 2023 dalilin fa shine da a ce ana mai da hankali wurin fahimtar saƙonni na fahimtar cewa ga ma yanda gwamnati take ga tsarin gwamnati ga yanda zamu hada kanmu mu kawo gwamnati mai inganci a tsakanin mu yanda zamu tallafa wasu wanda muka cewa zaka kurai ne ya kamata zama irin wannan a iyaka nan kawai za a wayo da matasan kai tun ma kafin a zo magana primary election da waye an gama tunanin cewa ga irin mutanen da za a ba goyen baya to amma duk da hakan a yanzu din akwai dan cigaban da aka samu domin a yanzu haka za ka ga akwai matasan da suke kokari ne wurin cin zarafin mutane a ita wannan yana ta gizo amma yanzu haka cewa abubuwan nan sun yi ƙasa sun canza yanayi na rubutun su wanda kuma yana da tasiri da irin yanda ake jin hankalin nasu wasu kuma saboda dokar da sagani a fara dauka kan wasu domin wasu sun fara kai kara idan an taba mutuncin su so wayar da kan ita ce ita wannan kafar ai amfani da ita din a dagi kamar da Dr. Abdulgani ke magana cewa yayi magana akan su kansu dannan kafafan da ake amfani da su irin su Facebook, Twitter din da sauransu suna da dokokin su yanzu a Facebook in ka saka hoton da yake da tsareci a ciki in baka sa ba za a rufe maka abin nan din da kake amfani da shi a Twitter idan ka saka haka ko a Twitter za ka cewa irin batanci da ake yi da kafin Najeriya ta rufe su kusa ga irin asarar da suka yi daga baya aka zo da aka tattauna aka dawo shi ma ya rage irin waɗannan kalamai da ake yi na cin zarafi na cin mutunci da sauran wannan to haka za a zage dantse a ci gaba da yi wanda tabbata amma lokacin da ake da shi yanzu kamata ya ce an yi abin an ninka sau goma saboda a zafa abin a kasance kusan koyaushe INEC tana yi, gwamnatocin jihohi suna yi, gwamnatin jiha tana yi, ministry ta tattara bayanai ko ta bada bayanai ko ina aje ana amfani da wannan. An malamai a gaba sallacin juma'a su kiraye kiraye sarakuna su zama suna gaba suna magana a jin zakuran mutane waɗanda suke a harkan wayar da kan al'umma na kowane fanni suna furo suna jan hankalin mutane waɗanda aka sani a kasashen waje da ƴan kwallo da ƴan fina-finai da mawaka su ma a ji sun fito karara suna ba kuma sai an bawa mutum kuɗi ba a kai kanka zaka duba ga cewa wani gudunmawa zan bawa al'umma domin ita kafin nan ta zumunta ana iya amfani da ita wurin kissasawa ƴan ƙasa kishin ƙasarsu da kuma ya za su taimaka da kuma kaga yawanci kamar da aka ce wasu ƙasashen ba sun yi nisa ya zaga yanda ake amfani da China a China inda suke amfani da ƙasashen nan kamar irin su wannan TikTok da su waye ai akwai sa ido ba za ka aka bar abin zubar saboda waɗanda suka kafa wa'annan kafafe na sada zumunta sun yi su ne lokacin suna yarintarsu sannan ba su da yaya amma lokacin da suka fara samun yayansu suka fara tunani kai ya kamata in fara kawo wasu abubuwa da za a fara kula da kaza a fara kawo dokoki har Europe din ma kansu European Union da wai duk akwai irin wannan tsare-tsare da ake kawo na ganin cewa yanda za a magance irin waɗannan matsaloli.
Maganar saka kuɗi yaya za a yi a rage wa matasa tunanin kuɗi din nan a kowace harka musamman abin da ya shafi gina ƙasa da shugabanci a Najeriya?
To hanyoyi ne kamar guda uku. Na farko idan aka kalli maganar samar da sana'a duk inda aka samar da alternative ma'ana wata hanya wacce take sabanin wacce irin wannan din wacce mutum zai iya samu ya samu abin da zai kai bakin salati da sauran abubuwa na tafi da rayuwa da hanyoyin kudin shigar samarwa da kansa dai wato sana'a
samun shiga wadannan shiga
musamman wato idan akwai su wanda suke sabanin wancan hanyoyi idan aka ƙara dabbaka wannan bangarorin zai taimaka
kuma ai kuma kuke cewa misali ita social media din nan ko ita kanta ICT din ma ai ana iya amfani da ita a haɓaka tattalin arziki ko na aljihu ne misali baka ganin watakila an sami gap ko kuma wani wata tazara ko na fahimtar da matasa cewa zan iya amfani da wannan TikTok din nan misali ko WhatsApp ko Twitter samu kuɗin shiga misali
to ai duka dai maganar da nake a hakan take ma'ana shine in akwai alternative hanya ba sai ka bata wani ba zaka samu ya Allah hanyar nan ta kan kafafen sadarwar ne ko ku ta sabanin hakan ne duka dai zai taimaka na biyu samar da hukuncin nan kar ya tsaya akan shi wanda aka biya yayi har wanda ya biya akai din shi ma zai taimaka na uku wayar da kai akan illar yin hakan da yawa ba su gane irin matsalar da hakan take haifarwa ba ya Allah mafi yawanci idan suka gane ko da an biya su za su fasa yin wannan to dan haka in aka bo wannan hanyoyi cikin yardar Allah za a samu waraka akan wannan abubuwa da yake ciki sai kuma ba kike civic responsibility mutun ya san cewa kasar nan ba ta wani bace ta sace kuma baka da inda yafi kasar ka dan haka dukkanin wani mataki da zaka dauka ko an biya ka ko ba a biya ka ba ya zanto cewa ba zai janyo na kasu ga kasar ka ba to shi ma wannan duka yana da amfani kuma wannan ta wannan bangaren iyaye suna da rawar da za su taka malamai suna da rawar da za su taka kungiyoyin gama kai suna da rawar da za su taka gwamnati suna da rawar da za ta taka sai kowa ya dauko hannunsa ya saka an hada hannu da hannaye wurin kula da wannan mas'ala wacce take da dumbin alkhairi kuma take da dumbin sharri idan aka amfana da wata hanya
Madalla ga ci gaban tattaunawar
Musa ya kace ganin lafazin da wata Abdul Ganiyu ya amfani da shi cewa civic responsibility na ji cewa kasata tana da wani haƙi a kaina bare in sauke shi musamman akan zabe din nan misali la'akari da na farko zaben ya taho magana ake ta watanni 4 zuwa 5 masu zuwa sannan kuma ƴan siyasar matasa suna ta koka cewa suna ta tura mota tana tashi tana gaban su so suna ganin kamar kakan zaban wata kafa ce da za su tsira da na bakin su ya kake ganin yuwar misali a cikin wannan gaba za a iya cimma waɗannan abubuwan da ko a cimma wani mizani na abin da Abdul Gani ke fara
to abin da ke fada gaskiyar magana ita ce na farko mutane su daina jin cewa za su zaɓi mutum ne domin suna son sa
mun gane ba
eh babban matsalar kenan ai kana son mutum ma'ana kenan idan akwai wanda baka so koda shine daidai da zai yi aikin ba za ka zabe shi ba
koda
ya cancanta so dole mutane su kokari su fi karfin zuciyarsu a wannan ya kasance wanda za a zaba da matasan za su rika ganin cewa shi za su zaba ya kasance mutum ne da zai kawo canji na abin da ake bukata na cikin al'umma ba wai wanda kake so kawai ba dan kana son shi ko ka ji cewa wannan shi daidai to ya kamata a rika tantance wannan na farko kenan na biyu kamar yanda yace ita kafin social media nan wasu fada ake ganin suna amfani da kalmomin batanci suna yi amfani da shi ne domin jan waɗanda za su rika shiga suna kallon abin su suna yada shi su kuma suna samun kuɗi duk ƙarshen wata domin waɗannan kafafan akwai yanayin da idan ka kai na wasu ka'idoji ana iya biyan ka kuɗin waɗanda suka kalli abubuwan da kai suka gani suka yi rubutu a kan da sauran
kamar ko influencers kenan
eh to ka san da kin ba mun kuɗin ne da mun ba shi yasa ban mayar da ma mun ma rubuta muna son fara cin kuɗin ba dan kan ma mun ma mu zama mun biye wa irin wannan line na kokarin jan hankalin mutane irin dan su so mu din to amma wasu suna fito da wani abu domin in ka fitar da maganar da take mai rikitarwa tabbatanci ko ta wani abu za ga mutane an yi rubdugu a kanta an yi ta yada ta su kuma biyan bukatar su kenan to su ma kamar da ake magana hukunci dole fa hukunci ya dawo kan irin wannan ruwan wata da shi da haka ya kamata mutane yan Najeriya arewacin Najeriya mu waye mu gane cewa ita fa wannan siyasar da muke gani mutanen nan fa da muke tabbi ake turawa ba fa damuwa suke da kai na kasa ba duk ƙarya ce duk wannan kalaman da suke ƙarya ne neman kuɗi suke magana ta gaskiya a ƴan siyasar mu ne yanzu kashi 90 ne maka jam'u suna shiga siyasa ne domin su samu arziki so dan haka yanzu kamata yayi mai tunani muga cewa a cikin su din wanne ne masu dama-daman da wataƙila mun ga sun yi wani abin alheri na samun matasa aikin yi samar da rijiyoyin burtsatsain da ya kamata samar da makarantu ilimi da alamomi da hujjojin da za su nuna wannan su ne irin shugabannin da muke bukata sannan mu gane shugabannin da suke raba kan matasa wannan ya ja wannan waɗannan aikacin mutuncin juna a ita wannan ba za ka taɓa jin sun ce komai akai ba su ba za ka taɓa jin ƴaƴan sun ce komai akan su ba sannan su tsakanin su da kuke zagi saboda su ba za ka ji suna ciwo kansu mutunci da irin wannan ba shi ma wannan abu ne da ya kamata matasa su gane su fara rubutu akan cewa mun gano ku mun gane albarkatu saboda kai yanzu Allah yadda zani abin da ya tace mu ma yanzu mun waye su saboda haka mutane mu kaunaci juna mu daina bakin ciki da juna mu ga ya za a yi mu tallafa wa kasan mu da jahohin mu mu yi abin da ya tace sannan kishin nan da ake kira patriotism ba ƙarya bane duk kasar da ba ta da masu kishin kasar ta babin da za ta je Ingila America Saudi Arabia India duka China kasashen nan saboda ƴan kasar suna da kishin kasar shi yasa har aka kai ga samun shugabanni masu kishin kasa har kasashen suka zama da su muke kallo muke kokko muke ba da labarin su
wai dokta wasu na ganin cewa karancin ilimin fasaha sadar wannan shine ma ya sababa ma wasu matasan nan ma har suke yadda ma ake amfani da su su yi amfani da wannan social media ta hanyar da bata dace ba abin da yake cewa karamin sani hukumi me zaka ce
to ba za a yi saurin fadar haka ba domin duk wanda kaga yayi amfani da wannan kafa kuma yayi amfani da ita sosai har ta je wani wuri a yayya kenan maganar iyawa ba ita bace maganar amfani da ita ta wata hanya ce kowa da hanyar da ya zabi ya amfani da ita wani kuma bai san daya hanyar da zai bi ba sai wata to duka ala ayi hali abinda ake bukata shine mutane da matasa su san cewar wannan kafa ana iya amfani da ita ta hanyoyi mai wanda ke neman ladan ubangiji zai samu ta hanyar ta wanda yake neman kudin shiga zai iya amfani da ita wanda yake neman fadakarwa da waya da kayan umma zai iya amfani da ita wa mai neman daukaka ma zai iya amfani da ita duk abin da kake nema kai amfani da ita zaka iya ko hanya mai kyau ko mara kyau
ya kace ganin makomar zaben 2023 la'akari da kuma gudunmuwar matasa ta hanyar social media misali
zaben 2003 bambancin shi da sauran zabubbuka zabe ne wanda a lokacin da aka samu yawan matasa a Najeriya yayin ga yaran jayi yawan dukkanin sauran age group da ake magana za ka samu cewa bala yawan matasan Najeriya ya ta samma kashi 60 da wani abu to ka sannan kuma yawan masu zaben shi ma waɗanda suka karbi rijistar zabe yawan matasa yarin ja yawan kowa to kaga abinda wannan yake alamta shine zaben 2003 zabe ne na matasa da 23 to kaga tunda zabe ne na matasa sannan kuma lokaci ne da kafafan sada zumunta suke kap suke tasiri a fiye da shekarun baya don haka kafar sadarwa tana da rawa ta musamman da za ta taka a wannan zabe sannan hukumar zabe ta kasa ita ma ta fito da amfani da technology wurin tafi da wannan zabe to dukkanin wata alama tana nuna cewa rawar da matasa za su taka a zaben bana yafi irin wacce aka taka a baya kamar yadda na bayani a baya kuma zaben bana bambancin shi da sauran zabubbuka yana da kamanceceniya da zaben 1962 ne ko 1962 ne na jin ko da 63 ne ko wanda aka zabe wanda kowane yanki ya fito da dan takararsa aka gwabza wanda bayan zaben aka samu abin da ake kira post election balance wanda daga nan ne ya rinka hayayyafa ya rinka bayuwa har ya bayar da yakin basasa a kasar nan wanda miliyoyin mutane suka rasa rayukansu a sanadiyarsa to wannan tarihi ya kamata al'umma ta rika duba shi kuma a dau darasu daga abin da ya faru a wancan zabe a kiyaye faruwar fitina ta hanyar wannan zaben domin shi wannan zaben yana da kamanceceniya da wancan
Mahusa a ƙarshe daktar ya ce adadin matasa da za su shiga wannan zaben ya fi na kowane lokaci na biyu kuma ita kanta hukumar zabe ma ta fitar da wata siddara da take cewa za a yi amfani da wannan kafa ta ICT wato fasaha sadarwa wajen yada ko bayyana sakamako daga akwatu
to alhamdulillah wato an ga kallai ita wannan shekara ta 2023 kamar yadda ake magana ta zo da abubuwa daban kage zabubbukan baya da aka yi tun daga can baya 2003 har zuwa 2015 akwai wani 2015 akwai mutum daya misali Janar Muhammadu Buhari wanda yawanci yana daga cikin mutumin da mutane suke kallo da matasan da kowa da kowa wanda shine ake ganin idan an samu kas irin soyayya ta kai soyayya to yanzu babu irin wannan mutumin da yake da irin waɗannan siffa a wannan lokacin da muke ciki so dan haka shi sa yawanci ma akwai yiwuwar wasu ma zaben ma ba za ma su ke ba na farko kenan domin suna ganin cewa ai wanda ake nuna soyayyan nan yanzu lokacin su ya kure so babu wani damar ki akai so wasu ana tunanin zai iya zuwa da wata siffa ta daban wasu suna hasashen cewa za a yi abin irin mutane ba za su yi abin nan din cancan yadda ake zato ba
to
zaɓe yadda saboda dama shi wannan soyayya da ake masa ita take jan hankalin mutane ake tohowa ake irin wannan wanda kamar yadda na ce yanzu gaskiya babu wanda ke da irin wannan abin din na farko kenan na biyu matasan duk da an samu canjin matasa domin matasan da suke sanda aka fara demokradiyya aka haife su yanzu a shekarar 1999 kaga yanzu ma sun kai su zabe ina ganin ko sun kaura to kaga shi ma akwai karuwar kenan waɗanda za su yi wannan zaben to abin da zai canza wannan abin shine yawan jan hankalin mutane da za a yi kamar yadda muka ce wurin gudanar da zabe su fito su kada ƙuri'arsu haƙƙinsu ne tare da kuma kawo hanyar da za a cigaba da wayarwa da mutane kai su gane muhimmancin zabe domin shi zaben nan idan kai to shine kake da
to amma maganar da ake shine wancan electronic transmission wato bayyana sakamakon zabe na akwatu a ce an aika shi Abuja daga ƙauyen Kayo misali da hukumar zabe da dokar zabe kuma ta ce za a yi da shi amfani da shi baka ganin cewa watakila social media ko ma abuta social media za su yi amfani da wannan kuma watakila iya yunkurin watakila kawo abin saka sare a ciki
ito ai da yake duk kowane akwati dama ai akwai wakilin yan jam'iyyu da kuma watakila yan jam'iyyu da sauran yan kungiyoyi da suke bakin wurin to daga nan ai ake fara faɗan sakamakon ana faɗan sakamakon kowa yana da shi daga nan ake haɗana ƙaramar hukuma har a zo a haɗana jiha gaba ɗaya to kusan a kowane yanayi idan akwai wani bukata akwai wani matsala na inan akwai hanyar da za a iya bi wurin bi a tantance shi. So ina ganin abin da zai ma iya faruwa shine idan wani ya fito da wani labari na ƙarya a yanzu tunan da muke cin da akwai mutane da yawa da suke amfani da kafin yin labarin, in wani ya faɗi abin da ba haka ba, wani na iya ɗauko hujja ta gaske ya kawo ya ce a ba haka ba. Wannan shi nake tsammani daga su ƙwararru, misali da ƙungiyoyi da su a ɓangaren INEC da sauran watakila 'yan jam'iyyun duka, idan an zo in ana irin wannan tabarda. So ina ganin hukuncin ya bai kamata a ce ya ɗauki wani lokaci ba idan akwai wani tabarda a kan cewa wane ne ya ci ko waye bai ci ba. Kawai gudun dai shine yanda watakila ana maganar wannan wabce akwatu, wabce kayan zaɓe da sauran abubuwa, wanda shi kuma yana buƙatar kenan. Duk wuraren da aka ga ana da tunanin samun irin wannan matsala, za a inganta tsaro ƙwarai da gaske, musamman shigo da al'ummar wuri su gane cewa mutuncinsu ne a wannan abin an yi shi su zai shafa in za a zo a sake
tsawa. Wasu kuma na ganin cewa kamar zai wannan electronic transmission na results zai tauye ko kuma ya hana watakila magudin zaɓe ko kuma bayyana sakamakon da ba shi ne ba. Misali,
gaskiya ni ina ganin kamar zai ɗan yi wahala a tunanina, kamar yadda na ce, saboda kowane wuri da za a tattara bayanai akwai waɗanda suke da irin waɗannan bayanan tare da su a matsayin wakilai na kowane ɓangare, tun da kan akwatu har zuwa matattara
sakamakon. Zai daƙile rikita,
zai daƙile ƙwarai da gaske in har an yi shi din yanda ya kamata. Kuma tun da dama ce a yi, tun da kana da hujja, idan an ga an fitar da abu wanda ba haka ne ba ne, ai sai a daga murya a ce a kaza ko da kaza ba. Kaga cikin sauki za a zo a yi bincike a kira waɗanda suke su ne waɗannan shinori, abin gashi na a bayyane komai ana. Tun da
aka dai za a iya cewa matasa kalubalen su ne musamman ma buta social media, misali a wannan zabe.
Yawa, babban matakin za su dauka shine matasan su kasance su ne waɗanda za su suke da wannan karfin na magana, duk wanda suka ga ya faɗi ba daidai ba ko yake nemo ya jawo na zito su tsaya su amfani da wannan kafa ta yaɗa labarai wurin bayyana abin da ya faru. Kamar yadda ka sani, za ka sha mamaki 2023 za ka cewa mutane a bidiyo za su riga ɗauka live ana wannan abin da ake za a saka, za ka gansu irin waɗannan. So shi ma wata dama ce za a samu cewa san da ake karanta sakamakon gashi nan duniya tana gani tun da ka akwatina har zuwa jahata. To kaga duka waɗannan hanyoyi ne tun da an ga wani bambanci da abin da aka ji a can tun da kowane ɓangare kamar yadda na ce ana tattara shi na kowane fanni. To wannan abu ma da zai ƙara rage mana shi ne ita wannan kafa ta sadarwa, kowa za ka ga ya zo da wayarsa yana ɗagawa, ana ɗauka masu hujja, ana sa live, ana gani a Facebook ne a wace tsayace. To kaga wannan shi ma yana iya yiwuwa hanyar da zai hana a samu wannan magudin, domin kowa yana kallon kowa. Idan ma watakila 'yan daba ne za su zo, za a turo su ko wani abu, watakila wannan kyamara da wannan za ta iya ɗauka ta gane, kuma haka zai taimaka a wannan. Shi sa muke cewa inda dama ma ai amfani da CCTV kyamara da za ta tsaya a wani wuri wanda ba sai an san da ita ba, wanda za ta taimaka ko da ba ko ina ba. Akwai wuraren da dama ana tunani ana iya samun irin wannan matsalar, sai ai amfani da irin waɗannan CCTV kyamara ɗin, domin me a ƙarshe su iya kaf irin waɗanda suke wannan irin wannan abin, a ga an kamo su, an fito da su, an hukunta su. To hakan zai iya razanar da wasu, musamman aka yi zaɓe na farko in aka samu irin waɗannan hukuncen wuta sun faru. To ina tabbatar maka zaɓe na gaba za a ji, musamman wanda ya ɗauki nayin su, shi ma idan ma akwai hanyar da za a yi masa a yi masa wani hukuncin da zai razanar da gaba, dan dai a samu gyaran. To ina ga wannan lokaci ne da muke tunani in Allah ya yarda 2023 mu a tunaninmu zai zo da izinin Allah ya saita mana abin ya rage wannan rashin yarda da juna, rashin a duk wani hanyoyi da ya kamata mu dan fara hawa turbar inda za a tafi, har Allah ya kai mu zaɓen da za a je can gaba. Ga cewa yawanci waɗanda suka cancanta ɗin su ne za su kai irin wannan gacin insha Allah.
To Allah ya sa masu rare yadda ta kasance kenan da malaman na musamman shi Dr. Abdulgani Fa'i da kuma Dr. Musa Abdullahi Sufi, muna godiya kwarai da gaske, kuma da fatan waɗanda aka yi domin su sun ji duk wanda ya kamata ya ɗau matakin da ya dace daga iyaye, malamai, hukumomi, jami'an tsaro da 'yan social media influencers. Duka dai kowa ya ɗauki watakila tasa rauye taka don a gudu ta latsiyar tare. Yanzu a madadin dukkanin abokan aiki, sunana Mahmud Kori nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullah.
Gida dubu na gina tanadin wajen kwana, ciki da falo dubai daban-daban dana. Dan tanadi na talauci da ke tsohon rana, sannan in kauce wa idan duna da ke bina.
Masu saurare, a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Zahra Aminu Fage, sai kuma Julie Lazarus Gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta da mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, nake sallama da ku. A kasance lafiya.
Ubangiji na rahamar ka mu muke nema. Ubangiji na gafarar ka mu muke nema. Ubangiji na cetan ka mu muke nema.
Ubangiji